sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Alheri Grace Abdu ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin tubalin tsaro da Hassan Maina Kaina ke gabatarwa. Sai kuma shirin da dan gari, shirin haɗin gwiwa na muryar Amurka da tashoshin radio a ƙasashen Afirka. Kafin nan ga halin da duniyar ke ciki.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya. Mai karantawa Baba Yakubu Makeri. Hukumar kiwon lafiya ta duniya ta WHO ta tabbatar da rigakafin COVID-19 da China ta yi domin bukatar gaggawa a faɗin duniya. Rigakafin da kamfanin harhaɗa magunguna na gwamnatin China Sinopharm shi ne rigakafin farko da ba a ƙasashen yammacin duniya aka yi da hukumar WHO ta tabbatar da shi ba. Matakin na jiya Juma'a shi ne kuma na farko da hukumar kiwon lafiya ta jama'a ta duniya ta tabbatar da rigakafin China akan matakin gaggawa ga yaƙi da cututtuka masu yaɗo. An riga dai an yi wa miliyoyin mutane amfani da rigakafin na China na Sinopharm a ƙasar ta China da wasu sassa na duniya tare da rigakafi na biyu da aka yi a China. Matakin da hukumar WHO ta dauka zai sa a ƙara rigakafin Sinopharm a cikin jerin rigakafin COVID-19 a cikin shirin COVAX, shirin nan da ke rabawa ƙasashe matalauta rigakafi. A jiya Juma'a manyan jami'an diplomasiyar Amurka da China da Rasha sun yi kira ga ƙarfafa yin aiki tare wurin shawo kan matsaloli da ke huskantar duniya da kuma mummunar annobar COVID-19, amma kuma sun tafka muhawara akan batutuwa da suka yi saɓani da juna da kuma wake da laifin barazana ga tsarin yin aiki tare tsakanin ƙasashen duniya. Babban taron na kwamitin sulhu Majalisar Ɗinkin Duniya shine na farko da aka yi tare ta yanar gizo tsakanin sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken da takwarorinsa ministan harkokin wajen Rasha Sergey Lavrov da ministan harkokin wajen China Wang Yi, wanda ya jagoranci taron a matsayin shugaban kwamitin na wannan wata. Duk da manyan saɓaninsu musamman akan batutuwan haƙƙin bil'adama da kuma na demokaradiyya, duk ƙasashen guda uku sun ce a shirye suke su yi aikin haɗin gwiwa da sauran ƙasashen duniya domin shawo ƙalubalolin ƙasa da ƙasa sakamakon annobar COVID-19 da batun canjin yanayi da kawo ƙarshen yaƙe-yaƙe da kuma taimakawa mutane mabuƙata. Kwamitin masu taimakawa shari'a sun tabbatar da aikata laifi akan Derek Chauvin da wasu tsofaffin 'yan sanda guda uku da ke da hannu a mutuwar baƙar fatan Amurkan nan George Floyd na take 'yancin ɗan adam. An tabbatar da laifi akan jama'an su hudu ƙarƙashin dokokin tarayya da suka haramta wa jama'an tsaro tauyewa mutum 'yanci ko alfarma na samun kariya da kundin tsarin mulki ko kuma dokokin Amurka suka shata. A jiya Juma'a an tuhumi Chauvin da wasu laifuka guda uku da suka hada da hana wa Floyd 'yancin kaucewa amfani da ƙarfin tuwo daga ɗan sanda ta hanyar sa ƙwauri a danne masa wuya tsawon mintuna 9.5 yayin da Floyd ke kwance ƙasa kana aka saka masa ankwa ba tare da rigima ba, lamarin da ya sanadiyar mutuwar Floyd. Abokan aikin Chauvin da suke tare da shi a wurin da suka hada da Tutao mai shekaru 35 da kuma J. Alexander Quang mai shekaru 27 su ma an tuhume su da rashin hana Chauvin mai shekaru 45 amfani da ƙarfi fiye da kima akan Floyd. Shi ma mutum na uku Thomas Lane mai shekaru 37 an zarge shi da gaza taimakawa Floyd bisa ganganci yayin da aka kwantar da shi a ƙasa kuma yake buƙatar taimako kamar yadda sauran suka ki taimakawa. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa a birnin Washington DC. A jiya Juma'a gwamnatin Biden ta gaggauta yin bayani domin kawar da damuwa akan rashin samar da isassun ayyukan yi da hukumar kwadugo ta bayyana, lamarin da ke nuni da shirin ceto Amurka na bada tallafin $1.9 trillion da ya zama doka a cikin watan Maris, kwalliya ba ta biya kuɗin sabulu ba. Masana tattalin arziki da masu shari'a Amurka sun bayyana damuwa da safiyar jiya Juma'a yayin da hukumar kwadugon ta ce tattalin arzikin Amurka da ake ganin zai faɗaɗa cikin gaggawa ya samar da ayyuka 666,000 kacal ne a cikin watan Afrilu. Wannan ya yi ƙasa ainihin akan ayyuka miliyan guda da masana da dama suka yi hasashen samu, kana idan aka kwatanta da ayyukan da suka yi ƙasa wanda aka yi kiyasin su a cikin watan Fabrairu da kuma Maris.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Hassan Maina Kaina da shirin tubalin tsaro, shirin da ke haska fitila kan matsalolin tsaro da suka buwayi al'umma da kuma matakan da jami'an tsaro ke dauka na shawo kan lamarin.
Sauraro assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro, wanda a yau zamu tare shiyoyin kudu maso gabashin Najeriya da kuma kudu maso kudancin kasar, inda yan awaran IPOP suke ci gaba da kai harare ga jami'an tsaro da kuma haddasa zaman tattar a waɗannan yankuna.
Lalle abin bashi da daɗi gaskiya, an karkashe tsorotan su wadan su kuma su fote da dinmu. Abin gaskiya ga shirin da babu jin daɗi a labarin da gaskiya.
Wallahi alazim har yanzu a cikin tsarkakakin da mafi yawanci a cikin kashi uku kashi biyu sun taho gida, inda mutum yake a tsarkare shi yana ganin a kowane fanni za a iya far masa.
Wakilinmu Lamido Abubakar Sokoto ya wajiddigin wani al'amari ga kuma rahoton da ya tsara mana.
Matsalolin tsaro dai a Najeriya lamari ne da yanzu ya riga ya zama ruwan dare kusan ko ina a ƙasar ta Najeriya. Wani sabon salo dai na farmaki musamman a yankin kudu maso gabashin Najeriya, inda kabilar Ibo take na kai hare-hare kan jami'an tsaro musamman na soji da 'yan sanda da kuma jami'an civil defense da duk wani mai sanye da kayan sarki da ke amsa kansa jami'in tsaro. Lamarin kisan jami'an tsaron dai ya sake daukar wani sabon salo da ke neman wankin hulla kai ga gwamnatin tarayyar Najeriya dare. A jihar Ebonyi da ke yankin kudu maso gabashin Najeriya, an kai hari kan dimbin jami'an tsaro kuma rayuka da dama sun salwanta. Haka kuma bata sauya zane ba a jihar Anambra da ke makwabtaka da Ebonyi din, inda nan ma aka kashe dimbin jami'an tsaro kungiyar nan da ke rajin ballewa daga Najeriya don kafa kasar Biafra, wadda Musa Inamdi Kanu ke jagoranta. Ita ce ake zargi da alhakin kai waɗannan harhare kan jami'an tsaro a yankin kudu maso gabashin kasar. Harharen dai da masu lura da al'amura kawo yanzu ke ganin cewa yanayi ne na kawo rudani a yankin na kabilar ta Ebo. Jihohi biyar na yankin da suka hada da Enugu, Imo, Anambra, Ebonyi da kuma Abia. Kawo yanzu dai wannan lamarin na tsaro ya bazu zuwa yankin Niger Delta mai arzikin mai musamman a jihohin Rivers da Akwa Ibom da Cross River, da kuma alƙalumma suka nunar cewa sama da rayuka 20 ne suka halaka na jami'an tsaro. A baya-bayan nan ne dai wasu 'yan bindiga suka buɗe wuta kan wasu jami'an tsaro na soji da 'yan sanda da civil defense a daidai wani shinge na bincike na ababen hawa da ke kan hanyar Fatakol zuwa Owari, babban birnin jihar ta Imo, wanda ke gab da filin jirgin sama na Oma ga International Airport da ke birnin na Port Harcourt. Wannan yanayi dai ya sa ala dole gwamnatocin waɗannan jihohi, wato jihar Rivers da jihohin yankin na Ebo, suka tashi tsaye wajen ɗaukar matakai, wanda gwamnatin jihar Rivers ta saka dokar hana shige da fice musamman a makwabtan jihohin irin su Bayelsa da Imo da kuma Abia. Haka kuma gwamnatin ta jihar Rivers ta hana jirga-jirgar jama'a musamman daga karfe 8 na dare zuwa karfe 6 na safe. Barista Yenson Wuke shine gwamnan jihar ta Rivers.
Some innocent officers of the customs, police, civil defense and the air force on their duty posts were ambushed and gruesomely murdered in cold blood by armed attackers.
Yana cewa ne rayukan jami'an tsaro da dama sun salwanta a jihar Rivers musamman na soji da 'yan sanda da kuma jami'an kostan da na civil defense, sakamakon har-haren kwanton bauna da wasu 'yan bindiga suka kai ga shingayen jami'an tsaro daban-daban da ke kan hanyar filin jirgin sama na Omagwa da ke birnin Port Harcourt zuwa Owari.
The government of Rivers State had decided to restrict night movements into and out of the state from the land borders of the state. Consequently,
bisa ga tsanantar waɗannan harhare, gwamnatin jihar ta Rivers ta saka dokar hana shige da fice a fadin jihar ta Rivers tare da hana yawon dare. Dokar dai za ta shafi daukacin makwabtan jihohin na Rivers. Kuma a sane muke mu dauki kwararren matakai domin kawo sauki game da harharen na 'yan bindiga. Sannan kuma muna kira ga masu shigowa a jihar Rivers da su bi doka da oda domin mun tanadi dimbin jami'an tsaro tsaro da za su bi kadin abubuwan da ke tafiya su dawo. A ɗaya ɓangaren kuwa gwamnonin yankin kudu maso gabashin Najeriya wanda nan ne har-haren suka fi tsananta da 'yan bindiga ke kaiwa a sassa daban-daban a yankin kudu maso gabashin ƙasar, dole ne ya sa gwamnonin kiran wani taro na koli kan tsaro inda suka tattauna kan ɗaukar matakai nan take domin kawo ƙarshen har-haren da ake kaiwa, inda suka jaddada cewa jami'an tsaro da aka kafa a satuttukan baya su ne za su kula da harkokin tsaro a yankin kudu maso gabashin ƙasar, inda za a zakulo ɗimbin matasa da za a baiwa aiki domin tabbatar da doka da oda. Haka kuma gwamnonin sun nemi kowace jiha a yankin na kabilar Ibo da su bada goyon baya musamman wajen bada kayayyakin aiki da kuma zakulo waɗannan matasa. To amma dai a bayyane take cewar kungiyar nan ta IPOC da ke rajin ɓallewa daga Najeriya don kafa ƙasar Biafra da gwamnatin Najeriya ta haramta a can baya, ta ce za ta yi fito na fito da wannan sabuwar runduna ta tsaro da gwamnonin yankin kudu maso gabashin ƙasar suka amince da ita. Musa Cinaso Inwachiku wani kusa ne a kungiyar ta IPOC.
I'm not satisfied on that mission. Nothing good that comes out of that mission. What is the duty of the embargo? ESN is only people that are fighting them to hold. IPOC has no hand in that killing.
Yana cewa ne mu kungiyar IPOC san ba mu gamsu ba da wannan taro na gwamnonin jihohin yankin kudu maso gabashin ƙasar da suka yi a baya-bayan nan na fito da wata sabuwar kungiya ta tsaro da za ta kula da tsaro a yankin kudu maso gabashin ƙasar. Gaskiya san ba wata kungiya ta tsaro face ENS wadda ke ƙarƙashin jagorancin zaratan sojojin kungiyar Biafra a shirye muke mu yi fito na fito, kuma rashin tsaron da ke faruwa a yankin kudu maso gabashin ƙasar siyasa ce kawai mu muka ɗauka. Kan kashe-kashen jama'a da ake yi nan da can ba kungiyar IPOC ba ce, amma kuma a sanar muke jami'an tsaro da dama sun halaka 'yan kungiyar IPOC a kudu maso gabashin ƙasar musamman jami'an tsaro na farin kaya. A baya dai gwamnatin tarayyar Najeriya ta bada umarni a kanmu kuma ba ta yi nasara ba, balle tsirarrun gwamnoni na yankin kabilar ta Ibo. Wani batu mai muhimmanci shine yadda manya a yankin na kabilar ta Ibo daga gwamnoninsu da ministocin yankin da 'yan majalisa da sauran jagorori ke ta yin kauce-kauce wajen cewa 'yan kungiyar ta IPOC ne ke kai hare-hare a kudu maso gabashin ƙasar. Misali kamar yadda gwamnan jihar Imo Sanata Hope Odizima hare-haren da ke tsananta a jihar ta Imo ya ce ba 'yan IPOC ba ne.
We have aggrieved IPOC members, but I can tell you those who are doing this destruction, most of them were brought from outside Imo State.
Yana cewa ne dukkanin hare-hare da 'yan bindiga ke kaiwa a sassa daban-daban na jihar ta Imo ba 'yan kungiyar IPOC ne ke haddasa su ba, ille wasu bata gari ne da ba sa son zaman lafiyar jihar ta Imo. Muna sane da cewar akwai waɗanda ba sa son zaman lafiya a jihar ta Imo, to amma dai a shirye muke mu ɗauki matakan da suka kamata domin gano waɗanda suka aikata wannan ɗanyen aiki. Wani ɗan kabilar Ibo da ke zaune a arewacin Najeriya ya yi tsokaci dangane da tashe-tashen hankulan da ke faruwa a yankin na kabilar ta Ibo.
Lallai abin ba shi da daɗi gaskiya. An kakkashe tsoratun su wa su kuma su fote da ɗinmu. Abin gaskiya ga shi da ba ma jin daɗi a labarin ga gaskiya. To an zama abin kamar siyasa ta gaskiya. Sau aka ce zaman lahiya ya fi ɗan sarki. Yesu Najeriya gaskiya muna so mu zauna lahiya. Mun na kuma zaman lahiya na ya ka samu arziki, na ya ka samu ci gaba. Amma babu zaman lahiya gaskiya ba abin ba shi da daɗi.
Wani dafta Lawal Fage malami a kwalejin Alban Ikoko da ke jihar ta Imo ya yi tsokaci dangane da tashe-tashen hankulan.
Daga 29 ga watan Mars kusan mutane 10,000 aka halaka. Wallahi azim har yanzu a cikin karkara, inda mafi yawanci a cikin kashi 3 kashi 2 sun taho gida. Inda mutum yake a karkare shi yana ganin a kowane fanni za a iya far masa. Ko masallatan Juma'a ba ta cika, kowa ya yi ta kansa, za ka daɗe ban zama ba Hausa.
A baya-bayan nan dai rundunar 'yan sandan Najeriya ta ce ta samu nasarar kama wasu ɗimbin makamai a jihar Ebonyi a cikin wata sanarwa da ta aikewa manema labarai. Masu fafutukar kafa a ƙasar ta Biafra sun kai wasu hare-hare a hukumar zaɓe mai zaman kanta da ke jihar Akwa Ibom.
Ma masu sauraro duka-duka da wannan muka zo ƙarshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako, sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu kwaji mu dauke da wani sabon shirin. A madadin wakilinmu da ke shiyar Niger Delta, Lamido Abubakar Sokoto, da kuma Solomon Abu wanda ya daidaita mana sauti, Hassan Maina kai nake sallama da ku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka. Mu kasance lafiya.
Tuwa gaida Malam Hassan, yanzu kuma ga shirinmu na gaba
da dan gari. Shiri ne da sashin Hausa na muryar Amurka ke kawo muku tare da haɗin gwiwar gidajen rediyon da muke hulɗa da su.
Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin da dangari, shirin haɗin gwiwar sashin Hausa na muryar Amurka tare da tashin Alpha Radio 104.9 da ke garin Kumasi. A cikin shirin na yau mun yi tattaki ne zuwa garin Ofinsu Amoyi, inda Malam Muhammad Musa ya koro mana don takaitaccen tarihi game da yadda aka kafa zangon Amoyi. Sunana Abdulmugis Idi Kotoko. To masu sauraro, sai a yi saurare lafiya.
Sunana Muhammadu Musa daga Amoyi Zango, nene waziri Amoyi Zango. Wa'anda suka kafa zangon nan dai Hausawa ne. Wanda suka fara zuwa kuma shine kakanmu ake kiran shi Muhammadu Bazanfari ne. Ana kiran shi Nana Yabija. To su masu kuɗi ne, amma ba su samun wani abu kaman na gyara rayuwansu. Shi sarkin da kanshi ya je Takima, wurin sarkin Takima wannan lokaci, yace ina son mutum ya zo ya kafa min zango ya bude mini kasuwa. Shi ce mai te, in wata ya mutu ya komo, ya kuma koma. Shi ce mai te, in wata ya mutu koko komo. To she mu kakanmu ana kiran shi Muhammadu. Shi ce sarki, ai kai ke da ikon kowa nan ga, duk wanda kace mishi ya te, mishi ya te. Shi ce to kai te. Shi shi ya zo, shi kuma Bazanfari ne. To shi da ya tashi ya zo gidan sarkin nan, nan aka haifi babana da ƙanninsa. Amoyi ne sunan garin. To shi nan ga Amoyi Zango ne. Daga wurin nan an ka ba su wuri, suna wurin nan Hausawan suna haduwa.
Su kamar suna wa?
To suna zuwa ɗaya ɗaya. In wanga ya ji kamar a ina wani kaza, ta ai aboki na yana wuri kaza, sai ya biyo shi. Da haka nan Hausawan suka taru. Manyan garin sun ka ba su wuri, suka kafa nasu zango daga wurin nan. Shi wurin ya matse. Shi aka ce to in dai wurin ya matse ba, bari a sake musu wuri su je su kafa. Wuri uku aka gwada musu. Shi nan kuma miyagun abubuwa kenan, kaman su maisa su damisa su kenan ga.
Momin daji
kenan, momin daji su kenan. To da suka komo nan gan nan suna ki'i, shi dabbobin na gudu. Ana ki'i shi dabbobin na gudu, shi aka kafa zangon nan. Amma wanda ya kafa zangon nan shine Malam Sallau.
Malam Sallau wanne?
Malam Sallau kuma shi.
Na'am.
Shi ya kafa zangon nan, ya kafa kasuwa. Yau kasuwan nan ne ya zama gidajen nan, gefen ga. Kasuwan nan kenan.
To da za su zo nan garin da wani sana'a suka shigo da shi.
Sana'an da suka zo shine fawa. Fawa dai garin ga fensun ga zan ci gaba daya. Kakanmu su ya kawo fawa daga nan ga kasan fensu, ba amoye ma fensun ga gaba daya. In ba dan ma wani wuri yanzu wurin an goge shi ba, da na je na gwada maka inda ake zuba kasusuwan saboda tarihi.
Ɗan garin suka zo suka iske, ko sun zo sun iske wasu kabilu na zangon nan?
Ba wani kabila da suka iske zangon ga. Wannan lokacin nan da aka gwada musu nan, sarkin fensu wannan lokaci ya ce shi fensu can bai da zango, to shi bai yadda a kafa zango nan. Ka gane ko? Shi lokacin nan kuma president nan ma Turai yake, to shi disin nan ya gwada mishi. Kaban ga waɗansu mutane suna bi ɗan wurin zamna, an ce ba a bar su zamna. Shi ya ba da takarda ya ce a gwada musu mutanen nan inda suke suna son nan, a ba su su zauna.
To sai dai Hajiya Aisha wadda ka fi sani da makarama a nan zangon Amoyi, ta nuna mana takin da ake yi ma zangon Amoyi.
Amoyi kwala, Amoyi binnin goro, Amoyi binnin kasuwan jama'a na taruwa a yi arziki a wala.
A nasa bangare kuma sarkin zangon Amoyi mai martaba Abubakar Dalladi ya takaita nasa tarihi, inda ya nuna mana matsalolin da suke fuskanta a halin yanzu.
Sunana Abubakar Dalladi, sarkin zangon Amoyi. Ina zaman tun daga kan sarki Baba Hamidu aka zo kan sarki Baban Lariya, aka zo kan sarki Umaru, aka zo kan sarki Adamu, aka zo kan sarki Yakubu. Daga Yakubu ne shi ne Goro, shi ya ka iyayen mu nan. Yau Allah ya sa Goro ya kare shi, aka koma kuma ana sana'an karfe. Yanzu sana'an karfen shi ake ciki nan Amoyi, ba wani sana'an da ake in banda sana'an karfe, don Goro ne ya riga ya tafiya shi. To alfarin mu dai duka dai waɗanga abubuwan ga daga ga muna magana kansu, da Goro da Lori shi muke alfari kuma da su cikin garin. Shi noma kuma jama'a da dama sun koma mana saboda aikin Goron bai ya abin nan.
Wan irin matsaloli kuke fuskanta cikin zan?
To kalubale dai na da yawa. Kaga yanzu muna da makaranta, muna son da ai muna shi a ƙara muna sukuri ciki, sannan kuma shi karatu Ahmadiyyan da ake yin a ci gaba da yi. Abinda kuma muke so cikin garin namu kenan. Kuma samaruna da dama aikin yi bashi, dabara dai ake ana samun dai abinda aka rufa mu baki asiri. To da muna son kuma koda wani sana'a aka duba wanda ya kamata a kawo mu cikin garin, yara kuma su samu su ma su rika sana'an, ana samun rufin asiri. Muna roƙo dai ku da muke gaya mun ku kokari ku taimaka muna, faɗi a taimaka muna, ya so mu samu mu ma garin mu ya ci gaba.
Nan garin ba wani wakili da yake maye muku in wani abu ne game da harkar hukuma?
Akwai assembly ma. To ita ne abu ya faru, muna son wani abu muka gaya mata kuma tana ji da mu, tana yi muna, muna kuka muna gwada musu. Har wani lokaci ma da muka zo batun makarantar zamu yi, ta kawo muna rarrayi tirifu daya ta zuba muna. To daga wurin dai kuma ba mu ce komi ba, kuma ita ma bace muna komi ba, amma dai ana nan dai zaune, ana dai abinda dai Allah zai yi. Muna kira ga Allah, muna kira ga manyan hukuma kamar gwamnatoci su taimaka muna, su share muna hawayen mu. In kuri'a ya zo ne ai kaga ana zuwa ai muna kamfe. To amma muna kuwa ba su jin lamarin mu, idan shi a taimaka muna saboda Allah da Annabi, mu ma makarantar mu da sukuru mu ya ci gaba yanda ba yaran nan za su tashi su zuba yara na gari.
To sai dai Malam Muhammad Musa na da nasa masala game da masarautar zangon Amoyi kamar haka.
Da ni ne waziri. To yanzu ni ba ni ne wazirin ba, su waɗanda muka ɗauki sarautar muka ban nan su suka cire ni.
Wai me yasa suka cire?
Meeting ake yi kowane Lahadi, kowane Lahadi an yi meeting, kowane Lahadi nake a'a, kowane Lahadi meeting nan dai bai yi. Ya kamata a sa farkon wata ko ƙarshen wata, amma kowane Lahadi meeting me za a faɗi? Lokacin da garin nan ma mutane ke ciki jewa, lokacin da ake aikin gayya garin ga wanga mitin ba a yi shi ba, da shi ya kamata ku saki, in ba shi ba munafinci zai shigo ciki. Ni na shawaran nan ba su dauki ba, ni kuma ce gaskiya dai ban yawa, domin ni ina aikin daji ne.
To jama'a masu sauraro, duka anan muka kawo karshen shirin a madadin sashin Hausa na muryar Amurka tare da tashan Alpha Radio. Abdul Mugis Idi Kotoko ke cewa sai wani jikon kuma idan Allah ya kai mu.
Madalla, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za ku iya sauraron mu kai tsaye a tashar VOA Africa kan mita 102.5. Baya ga haka A koda yaushe za ku iya zuwa shafukanmu na internet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. Ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri har da a dawo lafiya na Baba Yakubu Makeri da kuma matasa a duniyar gizo na Shamsiya Hamza Ibrahim. Yanzu a madadin dukan waɗanda suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Solomon Abo da hada shiri da bada umarni, alheri ke muku, fata alheri ku wani lafiya, mu kuma kwana lafiya da alheri.